Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu raro assalamu alaikum barkamu da safiyar ranar 14 ga watan Mayu shekarar 2019. Suna na Safil Hashim Gumel tare da Daula Salim da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu diga kanan labarai.
Kasar China ta ce za ta yi karin kudaden haraji akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su kasar ta. Manyan jami'an kungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga Amurka da ta yi bakin kokarinta domin gujewa yaki da kasar Iran. Kasar Saudi Arabia ta ce tankokinta biyu sun yi mummunar lalacewa a wani harin ganganci da aka kai gida safiyar Lahadi a gabar tekun hadaddiyar daular Larabawa.
To kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za a cewa bayan da hukumar kare muhalli ta Abuja ta kame wasu kungun mata da ke rawa tsirara, kungiyoyin mata sun yi zanga-zanga a Abuja.
Prison din tsirara haihuwarsu suna rawa,
muka kwashe su muka taimaka kai su police station. Wasu matan aure ne ba su son a kai su kotu, amma dai mu babu ya zamu illa mu kai su.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken wannan rahoton. Haka kuma sai shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustafa Sokko ta zai kawo mana. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma da zamu kawo muku albarkacin watan Ramadan. Amma duk wannan sai mun fara da jin cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kasar China ta ce za ta kakaba haraji na dala biliyan 60 akan kayan Amurka da ake shiga da su kasar ta. Ta maida martani jin kadan bayan matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na kara harajin dalar Amurka biliyan 200 akan kayayyakin kasar da ake shiga da su Amurka, tare da karin harajin dalar Amurka biliyan 300 akan wasu kayayyakin da ake kaiwa China. A ranar Litinin ne ministan kudin kasar China ya ce daga ranar 1 daga watan Yuni sabon tsarin karin kudaden haraji zai fara aiki daga kashi 5 zuwa 25. Yana mai cewa karin zai shafi kayayyakin Amurka 5,140 waɗanda ake shiga da su China. Hukumomin Beijing sun kara da cewa daukan wannan matakin martani ne kan irin yadda Amurka ke yin gaban kanta kan kuma da kara kudaden haraji akan kamfanonin kasashen waɗanda ke gogayya da nata. Ministan ya kara da cewa China ba za ta taba mika wuya ga matsin lambar wata kasar waje ba, domin China tana da karfin da za ta kare kanta da haƙoƙinta, amma muna fatan za mu samu daidaito da Amurka. Manyan jami'ai daga kungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga Amurka da ta yi iya bakin kokarinta domin gujewa yaki da kasar Iran. Shugaban kungiyar tsaro na NATO Jens Stoltenberg tare da ministan harkokin wajen Burtaniya, Faransa da Jamus sun tattauna da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo bayan da ya soke shirin yada zango a Moscow. Babban jami'in diplomasiyar Amurka ya tattauna da takwarorin aikinsa akan musayan bayanan sirri akan rikicin Iran da yake barazana ga kawayen Amurka na tarayyar Turai, inda suka zargi kasar Iran da kin zama teburin sulhu. Kasar Saudi Arabia ta ce tankokinta biyu sun yi mummunar lalacewa a wani harin ganganci da aka kai da safiyar Lahadi a gabar tekun hadaddiyar daular Larabawa, sai dai ba a bada wani karin bayani akan lalacewar ba. Ministan makamashin Saudi Arabia ya ce ɗaya daga cikin jiragen dakon mai yana kan hanyar shi ne na zuwa tashar jiragen ruwan Saudiya ta Ras Tanura domin ɗaukar mai ya kai Amurka. Amurka ta fitar da wata takarda kashedi na a safiyar Litinin game da zargin harin ganganci akan jiragen ruwa da ke gabar tekun hadaddiyar daular Larabawa. Haka kazalika a makon da ya gabata, Amurka ta yi kashedi ga jiragen ruwan Iran da na wakilanta da ka iya auna jiragen ruwa a yankin. Kashedin na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin Amurka da Iran. Jami'ai a ma'aikatan tsaron Amurka sun fada wa muryar Amurka cewa sojojin Amurka suna taimakawa wurin gudanar da bincike akan harin barnar da gwamnatin haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta buƙaci a gudanar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara a Sudan sun tuhumi tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa na gwamnatinsa. A wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin, ofishin babban mai gabatar da ƙara na Sudan ya ce, an tuhumi Bashir da wasu mutane da laifin tunzura jama'a tare da kashe masu zanga-zanga. A ranar 1 ga watan Afrilu ne sojojin ƙasar Sudan suka kawar da al-Bashir daga karagar mulki bayan da aka shafa watanni hudu ana gudanar da gagarumar zanga-zangar adawa da shugaba da kuma yadda yake nuna bakin mulki a shugabancinsa. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin Sudan sun kashe masu zanga-zanga akalla sama da mutane 60. An kulle Bashir a wani gidan kaso a birnin Khartoum mai cikakken tsaro ɗan kwanaki bayan da aka hambare shi daga karagar mulki bisa ga cewar danginsa kuma ba a sake ganinsa a bainar jama'a ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a jiya Litinin cewa Kamaru ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ake fuskantar matsalar rashin matsuguni a Afirka a cikin sauri. Kuma lamarin tsaro da harkokin jin daɗin rayuwa na ƙara taɓarɓarewa yayin da yiwuwar shiga maiwancin hali ke ƙara ta'azzara. A bara an kiyasta mutane 160,000 suke buƙatar taimako a yankunan arewa maso yammaci da maso kudancin ƙasar a cewar babban jami'in kai kayan taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock. Kamar yadda ya faɗa a wani taron kwamitin sulhu. A yau mutane da ke buƙatar taimako sun ninka sau 8 daga 160,000 zuwa suka kai miliyan 1,300,000. Yankuna masu amfani da harshen Ingilishi na arewa maso yammaci da maso kudancin suna fama da matsalolin rashin tsaro tun bayan ɓarkewar fada a shekarar 2017. An kashe mutane sama da 500,000. Kana wasu rabin miliyan sun rasa mahallansu. Tashin hankali ya yi mummunar tasiri akan rayuwar mutane ya kuma yi sanadiyar ficewar ƙananan yara 600,000 daga makaranta kuma ya yi illa ga sashin kiwon lafiya lamarin da ya yi dalilin kashi 40 cikin 100 na asibitocin ƙasar suka daina aiki.
To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, bayan da hukumar kare muhalli ta Abuja ta yi kaman wasu mata da ke rawa tsirara a wani club a Abuja an gudanar da wata zanga-zangar rashin amincewa da kaman. Haka kuma za ku ji cewa wasu daga cikin matan da aka kama sun zargi 'yan sanda da yi musu fyaɗe. Daga Abuja ga rahoton Nasira da Mai Kaya.
Biyo bayan damke mata da aka samu suna rawa tsirara haihuwar uwarsu a wani club a Jabi Abuja mai suna Karamelo da hukumar kare muhalli ta Abuja ta yi, gungun mata da rakiyar kungiyoyin da ke dawar kare haƙƙin matan sun ci gaba da zanga-zanga a Abuja don nuna rashin amincewarsu da kaman. Wasu daga matan fiye da 60 sun yi zargin jami'ai sun ci zarafinsu, inda suka ce 'yan sanda sun yi musu fyaɗe a caji office.
My name is Amakana. I am the national coordinator of Nigeria Sex Workers Association. My name is I work with sex workers in Lagos.
Matan tsaye bayan ɗaya da suka haɗa da shugabar mata masu zaman kansu ta Najeriya sun gabatar da kansu da korafin an kama su ba bisa ka'ida ba. Jagorar tasu mai suna Amaka Nara ta ce a kullum 'yan sanda na kawo musu samami a hotel ɗin da matan masu zaman kansu ko tara da maza biya su a Walaja. Sukan karɓi ƙayyadaddun kuɗi na goro a wajenmu don barinmu mu yi sana'ar nan. Abin da ya ban mamaki in ji Amaka shi ne jami'an sun caje mu da yawon banza. Ta ƙara da cewa a Lagos Lagos akwai yan sanda da sukan biya su kudi kuma da zarar an yi sabon DPO sai a zo a damke su sai sun biya kudi ko kuma wani lokacin yan sandan na neman kwanciya da matan kyauta ne matan sun ce yan sandan kan kama su ne su karbi kudi daga baya kuma su lallabo su neme su suna al'ajabi in har za a kama mata to me yasa ba za a damke maza masu neman matan ba sun yi zargin bayan an tattara su wasu da suka kasa belin kansu sun fada tarukan jami'an yan sandan da suka yi musu fyaɗe ba da kororon roba ba a wani gini da ba kammala ba dab da wani charge office
and the funny thing is that after they come and raid us they come back to us and pay for this
yes they are also our clients so I don't see the reason why they would be
anasa bayanin babban commandant da ya jagoranci kama matan Hassan Abubakar ya ce cikin matan ma har da masu aure
tuizin dir tsirara haihu wasu suna rawa muka kwashe su muka taimaka kai su police station wasu matan aure ne ba su son a kai su kotu amma dai mu baba ya zami illa mu kai su
matan aure a cikin masu
ba na rawa akwai matan aure akwai wanda suke da ƴaƴa ma da yawa cikin su akwai wanda suke ta roƙo mu kada Allah kada mu tuna musu asiri kada a gwada huskokin su saboda kan mazan su gani to rawa zindir aiki ne
ba mamaki yana jawo musu kuɗi ne a yana dare dai kawai daga sun je sun yi wannan raicin masu son gani sai su rike ba su kuɗi
yanzu kai da kake mani interview in nace kai zindir in baka naira 100,000 kana yi
amma bisa doka yanzu idan na ga dama nayi na kwabi kayana akwai abin da hukumar ka za ta yi min
a sai mu maka buloli saboda mun san ka haukace ko mu dauke ka mu kai ka gidan mu haukata
kai zargin ku da ake cewa da kuka shiga gidan kun ga masu kallo kun bar su su ba ku kama su
eh to abin da yasa shi mai club din shi ya kuwa lai da kuma ma'aikatan shi duk mun kwashe su
babban subetin yan sandan Najeriya Muhammad Adamu yayi alƙawarin bincika zargin cin zarafin matan an rufe club din na Karamelo da ma rushe mashigar sa da gireda dan asalin filin an ba da shine dan gina asibiti har yanzu dai Najeriya bata amince da yancin karuwanci ba don kudirin dokar rabawa mata masu zaman kansu damar yin rajista don samun kudin shiga da mataimakin shugaban majalisar dattawa Ika Karamadu ya kawo bata samu karbuwa ba tun zamanin jagorancin sanata David Mack Nasura da Mai Lika murar Amurka daga Abuja Najeriya
na ce shin ne ai daga nan gaba kan gazir ruwa dogo dan malam mato daga gare ka nake gudu tsofaffin karuwai ni ma Muhammad da farko na
dan to Allah ya kyauta a gaida Nasir Adamel Hikaya sai a biyo mu a cikin shirin mu na hantsin da zamu ji daga bakin wani masan tattalin arziki kan yadda yakin cinikayya tsakanin manyan kasashen duniya biyu wato Afirka da Amurka da China ke yi da kuma ta wace hanya zai shafi sauran duniya ma har yanzu da ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 1:12 na dare ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
Bazoum Mohamed mu MPN da tsareya mu muka san Bazoum kuma mu muka tsaya da shi dan takara dan mun san halayen shi dan mun san mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya kuma a yau a ƴan siyasar Niger kap ba wanda zai ce maka yahi Bazoum Mohamed tsaye da gaskiya babu
Abilia kuke kallon wannan takara ta Bazoum Mohamed a bangaren kuna yan adawa
wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun tsaya da matsayin dan takara
Yawa wannan kudi wannan lokaci da sa zomo da kowa na sabon shiri fon na tsaka mai wuya
kana tsammani ni a wata kasa ce aka haife ni kuma na zo ni nan Niger yo kai baka ganni minister ne na kasa baka ganni ne deputy ne na kasa ba baka san ba da ni inda aka haife ni ba inda na rayu akwai wanda bai sani ba
to wannan Muryar Muhammad Bazoum ce mutumin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Niger ta tsaida shi a matsayin dan takararta na shugaban kasa a zabe mai zuwa wanda kuma ake ta zunzuzin cewa wai kudin Niger ne ta asalin sa
amma masu wannan magana cewa suka yi akwai kabiloli wanda ba na Niger ne ba to muna so su heta karara su ce wannan kabila ba ta Niger ce ba masu wannan zancen mun san su amma ba sai iya su heto karara su ce kabilar Laraba ba kabila ce ta Niger ne ba ba sai iya masu mini wannan zargin bayan Allah ka ce musu lokacin da ni shiga sindika lokacin da basu ce mini ni na kabila ce karama lokacin da ni na shiga siyasa na yi jam'iyya asirce ina gaba basu yi wannan maganar ba lokacin da ne gwagwarmaya ne kaso basu yi wannan maganar ba lokacin da aka zabe ni deputy na shiga basu yi wannan zancen ba lokacin da ne rike minister na kasashen waje an san ne basu yi wannan zancen ba to da ni rike matsayi na minista babban minista na tsaron kasar Niger na cikin gidan Niger ba su wannan maganan ba yanzu za su yi maganar su trotar sun yi latti ɗan Niger sun rigaye sun sanni ne ba zancen kabilanci ne ba ni ba na wata kabila ce ba ni ɗan Niger ne
Alhaji Bazoum Mohammed kenan a hira ta musamman da yayi da wakilinmu na canya mai Suleiman Muni Barma to yau ne muke fara shirin tsaka mai wuya na musamman kacokan akan wannan siyasa ta zaben Niger mai zuwa idan ka kasa kunne ka je irin rigingimin siyasar da ake kan wannan zaben sai kai zaton watakila a wata mai fita za a yi shi amma gaskiyar abin shine zaben nan ba za a yi shi ba ma sai Allah ya kama shekara ta 2021 Sai da Bazoum Mohammed a matsayin dan takara ya bude kofa ga ƴan Niger da dama na su yi alƙalanci ga Kamalu da yin shi shugaban da ke kanin karaga a yanzu Iso Muhammadu yanzu suke mai da martani ga takarar shi Bazoum din
gaskiya Bazoum ya cika kisa bil ya cika dan takarar da ya kamata tarayya sai aiki da shi ba mu zaɓa tun da rai ba muna roƙo ubangijin Allah ya ba mu rai da lahiya 2028 mu yi gida gida mu yi buka buka mu sai mu nemo mishi ƙuri'a ya zo ya samu ya election din ya yi gani 2021 ya yi present na abin gane da la republic dinisha wannan kadai muke roƙo ga ubangiji Allah ya ba mu rai da lahiya
aliya rasulaya in ka lura mutane suna cikin wani yayi ne na wahala kowa ka gani rishin aiki rishin tsaro rishin kwanciyar hankali amma ya ka duba ka gani mashugaban shugaba ganin ba namu dake da kai yanzu ba su da ma wani lissafi cikin kansu yanzu sai dai kawai kansu da iyalinsu da gidajensu aka duba nan difa ko da yaushe kashe-kashe da ake na Boko Haram wannan shugaba bai saba tashi ya dauki kawa ya ji difa ba dan ya gani mutanen nan da ake kashewa ko ko iyan nan da su jama'a da ake kashewa ya suke ciki ko da shi da iyal rayuwar shi kawai dai ya zamna ya je ga kasashen waje ko ko ya nemi wani abu dan kai shi da iyalin shi duk yanzu da kamata mu tashi mu nuna muna da niyya wannan mulki da ake na kama karya mu sauya shi kuma mu nuna wallahi mun gaji da wannan mulki da ake muna na kama karya Bazoum Mohammed ya tashi da kwara dan lokaci yanzu ba lokacin talakawa bane na da wanda talakawa ana musu mulkin ana musu abin da ke so wanga lokaci ne na talaka sun gaji dole ne mu tashi kuma mu sauya
to madalla to yau aka lar wannan shiri za ta juya ne zuwa can Niger kamar yadda muka ce saboda duba wannan kuduri na jam'iyyar PNDS na tsaye da Bazoum a matsayin dan takararta da kyau wanda kuma akan sani shi ɗaya wakilin namu Yusuf Abdullahi ya zauna da wakilan jam'iyyun siyasa guda biyu domin a fafata kan wannan batu Yusuf zai suma mana da yar shimfiɗa.
To yanzu haka jam'iyyun siyasa daban-daban na cigaba da tsaida ƴan takarar su a zaben na shugaban ƙasa na shekarar 2021 wanda ke cike da ƙalubale musamman ma idan aka yi la'akari da zaman doya da manjar da ake yi tsakanin bangaren da ke mulki da na 'yan adawa a jamhuriyar ta Nijar. To ne dai bangaren na 'yan adawa ya janye jikinsa ga shirye-shiryen wannan zaben tare da kin bayar da wakilansa a hukumar zabe mai zaman kanta Seni. Muhawara dai kan wannan zaben na shekarar 2021 ta ƙara zafafa ne tun bayan da jam'iyyar da ke kan mulki PNDS tarayya ta tsaida shugabanta Bazoum Mohammed da kana ministan cikin gida a matsayin dan takarar jam'iyyar a zaben na shekarar 2021. Hakan ya sa bangaren na 'yan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman dan takarar na jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohammed ya bar mukaminsa na ministan cikin gida. Ganin cewa mukamin na ministan cikin gida shine ke yin ruwa da tsaki a shirye-shiryen zabe a jamhuriyar ta Nijar. To yanzu haka zauren namu na tare da wasu matasa na wasu bangarorin jam'iyyun siyasar kasar Nijar. Da farko dai akwai Adamu Manzo, mamba a jam'iyyar PNDS tarayya da ke mulki. Akwai kuma Habila Rabi'u, mamba a jam'iyyar MPN kishin ƙasa da ke bangaren adawa. Mala Adamu Manzo da kai zan farawa. Yanzu dai ta tabbata cewa jam'iyyar PNDS tarayya ta tsaida Bazoum Mohammed a matsayin dan takarata bayan babban taro na koli na ranar 31 ga watan jiya. A baya dai takarar ta Bazoum Mohammed ta kasance a cikin kila wakala musamman ma idan aka yi la'akari da bayanan da aka yi ta ji na cewa akwai sabani tsakanin shi da shugaban kasa Isufu Mahamadu sannan Bazoum din ba dan kasar Nijar bane. Bugu da ƙari kuma ga maganar takarar tsohon ministan kudin Nijar Hasim Masaudu. Shin Adamu ta wace hanya jam'iyyar PNDS tarayya ta samu nasarar dumke wannan barakar?
Shawara ce wadda babban kwamitin koli na jam'iyyar PNDS tarayya ya baiwa rukunai na jam'iyya a cikin ƙasa gabaki ɗaya kuma duka rukunan jam'iyya a cikin ƙasa sun yi tarurruka kuma kun gani a kafofin watsa labarai masu zaman kansu da na gwamnati inda kowace gunduma kowace komin kowace jaha suka yi taro kuma suka bada goyon bayan suka wannan takarar ta Bazoum Mohamed. Waccan matsala kuma ina tsammanin yanzu an wuce ta. Babu zancen ta yanzu. Tunda duka an yi kongre kuma kowa ya halarci kongre an yi tsaye da dan takara kuma kowa ya bashi goyon baya. Kenan yanzu abin da yake gaban mu mun tunkari shirye-shiryen zabe mai zuwa da burin zamu galaba a wannan zaben Allah ya yarda.
Habila kuke kallon wannan takara ta Bazoum Mohamed a bangaren kuna yan adawa?
Wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara wanda suka tsaida wanda a cikin Niger babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka tsaida matsayin dan takara. Saboda haka mu a wajen mu sai mu ce alhamdulillah ma indai har za a shimfiɗa zabe na gaskiya da adalci a cikin ƙasa wanda ƴan ƙasa ne za su yi zabe sannan kuma a hudda kuruwa a kilga a matsayin haƙin da doka ta ba su to insha Allah za su ga abin da
zai ke nuna cewa shi Bazoum din baya da horin jini ga ƴan ƙasa
baya da shi dalilan kuma su ne kamar cikin tsari irin na tahiyar shi a matsayin shi shi din wanda yake ya shiga tahiyar siyasa yau shekara da shekaru da abubuwan da ya aiwatar ga al'umma a cikin riko da aka bashi na wasu muhimman mukamai a cikin ƙasa. Ƴan ƙasa gabaki ɗaya suna shaida suna tabbaci akan cewa mutum ne wanda bai cancanta ba a ce ya jagoranci ƙasa.
Misali
na farko kaga a cikin mulkin da ake mun sani ba mu manta ba kuma su sun sani ba ƙaƙe ba za mu musu abinda duk aka yi yana nan tarihi yana hudin shi kuma yana maimaita a lokacin da shugaban ƙasa ne da aka zaba Alhaji Muhammadu Isu yake iko shi wannan din da suka tsaida a yau a matsayin dan takara su yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi dalilin ummal aba'isa har ya kai ga matsayin da Alhaji Muhammadu Isu ya kasa sauraron kowa a cikin ƙasar nan. Saboda yayin da talaka ke nuna suna kuka ko suna nuna miƙa kokensu ga shi shugaban da suka zaba waɗanda ke hutuwa su ba da amsa game da koken da al'umma ke yi shine wannan dan takarar da suka tsaida ta hanyar ba da amsa da lafuzza da furuci waɗanda ba su cancanta ba waɗanda kuma duk wanda yake cikin matsi da kuka zuwa ga shugaba sannan wanda ke baka amsa bai ilisahi ya tauna abin da zai faɗi ya ga abin da ya ga dama da saboda yana ganin cewa ko watakila shine wuka shine nama na tahiyar abin da suke yi na yi ko sai mu ce kenan waɗannan suna cikin alamun da muke cewa yau basira ta bace musu yayin da suka tsaida shi a matsayin dan takara.
Wato abun nufi kamar tsaida shi Bazoum Mohamed wata dama ce za ku yi amfani da ita ko ƴan adawa wajen samun nasara a zaben na
ba mu kadai ba ƴan adawa. Alhaji Isu ina tunatar da kai ƴan ƙasa gabaki ɗaya na Niger suka samu kansu cikin wani hali na kunci na rayuwa a tsawon mulkin da aka yi ana yi na wannan jamhuriya ta bakwai wanda yau tsayar da shi wanda suka tsaida a matsayin dan takara wanda nace maka hatta da lafuzza bai san ya zai tauna ya hode su ba sai mu ce ƴan ƙasa ne gabaki ɗaya da ƙasar Niger ya kamata amma san barka kasancewar komai ya kusa zuwa ƙarshe ba yanda za a yi zancen nasara ka bar shi ba yanda za a yi ai nasara ta hanyar mulkin da aka yi ma mutane da kuma abubuwan da aka aikata ma mutane a ƙas babu ɗaya na kirki a cikin su saboda haka zancen nasara babu shi.
Adam Mozo ƴan adawa na ganin kun tabka babban kuskure da kuka tsayar da Bazoum Mohamed a matsayin dan takara a wannan zaben.
Dan takarar mu tun da aka fara demokradiya a ƙasar na Alhaji Isu Muhammadu kuma dan mun san wani ne Isu Muhammadu muka tsaida shi ɗan takara duk zaɓuɓɓukan da aka yi har Allah ya sa ya yi nasara a zaɓe ya zama shugaban ƙasar Nijar kuma ƴan ƙasar Nijar sun ga ayyukan da ya yi a wa'adin nan biyu na mulkin da suka ba shi. Ina tsammanin a cikin ƙasar nan in za a kimanta da duk shugabannin da suka yi shuɗi a ƙasar nan banda wa'anda jamhuriya ta farko wa'anda su ne suka kawo Nijar su ne suka kawo jamhuriyar Nijar ina tsammanin babu wanda za a ce ya yi aiki kamar yadda gwamnatin Isu Muhammadu ta yi aiki a ƙasar. Amma a yau Habila ya ce ba mu yi mulkinmu da muka yi wa'adi biyu na shugaban ƙasa Isu Muhammadu ba a yi aikin komai ba babu abin da aka yi ƴan ƙasa suna saurari.
Batutu a gashe ku malamai to duk wannan faso matan batutuwan da ke tafi ne masu yawa kan wannan zabe wanda kuma suna kan hanya wanda za su hada da dubun kamulludin mulki ta kan tafi yanda su din na wadudi har guda biyu da ta yi ko ya canje Niger da mutanen ta kuma ina gaskiyar zargin cewa bazan ya cika sauran hasala da kuma rashin hakuri duk wannan suna cikin shirin makon gobe mai zuwa in Allah ya kai mu don haka muna fatan za ku kasance tare da mu zai bari mu gode wa su bakin namu wato Adamu Manzo da kuma Habila Rabiu da ko musamman shi Yusuf Abdullahi da jagorancin muhawara din hada da Suleiman Muni Barma da ya mana hira da shi dan takara din a madadin su duka Adamu Mustafa Sakwatin ne a sashen musamman Amurka Washington DC a huta lafiya
to madalla albarkacin watan Ramadan ga wannan
sunana Abdulkadir Hassan Ummaru Tambuwal makarantar Akinbala Bujita Ibadan littafi Qur'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatanna laka fatan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب بالمؤمنون في قلوب المؤمنون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنون والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الزنين بالله الزن السوء عليهم دائرة السوء صدق الله العظيم
Allahu akbar Allah saka ran alkhairi da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
Sosar filu ga labarai a takeice kasar China ta ce za ta kakaba haraji na dala biliyan 60 akan kayan Amurka da ake shiga da su kasar ta ta mai da martani jim kadan bayan matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na ƙara haraji dala Amurka biliyan 200 akan kayayyakin kasar da ake shiga da su Amurka tare da ƙarin harajin dala Amurka biliyan 300 akan wasu kayayyakin da ake kaiwa China Manyan jami'ai daga kungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga Amurka da ta yi iya bakin kokarinta domin gujewa yaki da kasar Iran Shugaban kungiyar tsaro na NATO James Stolberg tare da ministan harkokin wajen Burtaniya, Faransa da Jamus sun tattauna da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo bayan da ya soke shirin yada zango a Moscow. Kasar Saudi Arabia ta ce tankokinta biyu sun yi mummunar lalacewa a wani harin ganganci da aka kai da safiyar Lahadi a gabar tekun hadaddiyar daular Larabawa. Sai dai ba a bada wani karin bayani akan lalacewar ba.
To a gaishe ki kafin mu sallama muna taya abokin aiki mu kuma wakilin murya Amurka a birnin Kwalle na Jamhuriyar Niger murna samun karuwa da namiji wanda kuma za a rada wa sunar na asabar a garin Dogarawa da misalin karfe 7 na safi Allah ya raya. Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri za kuma ku iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu amma yadda Daula Salim da ta gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jodone wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Jimmy Cook Mr. Phil Hashin kuma ke cewa sai mun sake haduwa an jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.